Assalamu alaikum. Yau za mu ji martani ne daga bakin kungiyar kwadago ta Najeriya kan korafin da wasu ma'aikatan wucin gadi su fiye da 500 na babban bankin Najeriya suka yi bayan da bankin ya sallame su suka kuma kai kukansu gaban wannan kungiya kan a nemo musu haƙoƙinsu. A cikin bayanan da Bulus Daniel kakakin waɗannan ma'aikata ya yi ya ce kungiyar kwadago ta Najeriya ta so ta shiga domin nemo musu haƙoƙinsu daga babban bankin na Najeriya. To amma kuma ya ce akwai lokacin da jami'an wannan kungiya suka shiga suka tattauna da jami'an bankin da suka fito kuma sai suka canja musu launi. Yau za mu ji martani daga bakin kungiyar ta kwadago.
A lokacin da muka samu korafi daga ma'aikatan babban bankin Najeriya, duk da cike ma'aikatan ba mambobin kungiyar kwadago ba ne, muka yi tataki muka tabbatar da cewa
ya ake suka zama babban sun da ma'aikata ne ko ba sa cikin ku ya ake yi kuma kuka saurari magana su.
Eh, domin ma'aikata ne kuma muna da haƙƙin kare ma'aikaci ko memban mu ne ko ba memban mu ba. A ko'ina in dai ma'aikacin dai kana ansin sunan ma'aikaci to ya wajaba a kanmu mu kwace maka haƙƙinka. To ganin haka shi yasa mun ga an zalunce su, domin idan ka dubi yanayin yadda aka biya su babu tsari, kawai a ce a wani na kore ka aiki saboda haka na baka naira 100 ka bar aiki, kaga wannan ba daidai bane. Kuma lokacin da aka dauke su a aiki akwai yarjejeniya da suka yi da su da babban bankin Najeriya, wanda muka sa aka kawo mana wannan yarjejeniyar, muka dubi yarjejeniyar muka ga babban bankin Najeriya ta saba na ta bangaren wannan yarjejeniyar, saboda haka muka sa suka aka sake lissafin abin da ya kamata a biya su, aka sa wakilansu suka je jihohi, wasu sun tafi Bauchi, wasu sun tafi Ibadan, wasu sun tafi Port Harcourt, wasu sun tafi Kano, aka biya su haƙƙinsu. Saboda haka duk wani ma'aikacin babban bankin Najeriya da ya fito yau ya ce yana da korafin ba biya shi haƙƙinsu ba cikin biyun ɗaya, ko baya cikin wanda suka kawo kuka kungiyar kwadago aka kwata musu haƙƙinsu, ko kuma an biya shi bai gamsu ba yana so a tsara masa. Saboda haka duk wani ma'aikaci da yake da korafi yana da daman ya zo kungiyar kwadago ya ce a wane ga korafina, ina buƙatan a taimaka mu a kwata mun haƙƙi. Ina so in tabbatar da masu sauraro cewa kungiyar kwadago a ƙarƙashin shugabancin Comrade Ayuba Babba za ta tabbatar da cewa an kwata musu haƙƙinsu kuma an biya su.
Comrade Nutoro, bari mu ɗauki abubuwan nan ɗaya bayan ɗaya. Menene kuka lura da shi na saɓa yarjejeniya da ita babban banki ta yi a ɗaukar waɗannan ma'aikata na wucin gadi?
To na farko, idan aka ɗauki ma'aikaci akwai dokan ɗaukan ma'aikaci, akwai kuma dokan da za ka sallami ma'aikaci, kuma ba su bi wannan dokan ba na ɗaya kenan. Na abu na biyu shi ne ma'aikatan nan tun farkon farawa an ɗauke su a matsayin kwantiraki, ma'aikatan kwantiraki ba ma'aikata na dindindin ba. Ma'ana su ma'aikata na kwantiraki su ba su da wani tsari na musamman da ta zayyana cewa in ka yi aiki shekara ɗaya kaza za a baka, in ka yi aiki shekara biyu kaza ne haƙƙinka, ko shekara uku kaza ne haƙƙinka, kamar sauran ma'aikata. Domin alal misali ma'aikatar civil service, kowa ya san idan ka yi aiki ko a mataki na ɗaya ko na biyu ko na uku ko na biyar na tsawon shekara biyar shida bakwai takwas, akwai abin da ya kamata doka ta ce a biya ka bayan ka gama aiki. To amma tun da su kwantiraki aka ɗauke su, ma'ana a duk lokacin suka daga dama za su iya sallama su. Shi yasa babban bankin Najeriya ta sallame su, muka ga kuma wannan sallaman da aka yi musu ba bi ka'ida ba. Dalilin suka bayar shi ne ba su buƙatan ayyukansu, kuma tunda kamar yadda na ma bayani daga farko an ɗauke su akan kwantiraki ba ma'aikatan dindindin wanda suke da wa'adin za su yi aiki zuwa shekarun da doka ta kayyada su yi aiki ba, shi ne matsalan. So an kuma in ka ɗauki mutum a wannan, in ka ɗauki mutum a aiki a matsayin contract staff a turanci kenan, doka bata ba da daman, tana da rauni sosai musamman in ka zo sallamar mutum, tunda babu takamaiman kaza ne ya kamata ka biya wani.
Nutoro, abinda suke cewa mutum zai iya koda ita aikin contract ɗin ai za a saya hannu ne kan yarjejeniyar daga yanzu zuwa baɗi a sake kuma sabuntawa, ba wai a ce an ɗauki mutum kwantiraki ko aikin wucin gadi ya yi aiki na tsawon shekara 20 ba tabbatar da shi a aiki ko wata yarjejeniya ba, kawai a wayi gari wata na kawai a ce an kore shi daga aiki.
To kaga na farkon farawa ma shi ma'aikaci bai kamata a ɗauke ka fiye da tsananin wata uku wata shida ba a tabbatar maka da aiki ba. shi kansa wannan kanye doka ne to amma domin yajeje nan da ma'aikatan suke shiga da bankunan ko kuma da babban bankin Najeriya a lokacin suke bukatar aiki sai su shiga wannan yajeje ne ba su da tunanin cewa tana da illa amma kamar yadda kai bayani mutum ya aiki shekara 20 ai ya kusan yin ritaya inda ka'idan da aka dauke shi aiki an bi ka'idan yanda ya kamata a dauke shi aiki a lokacin da aka dauke shi aiki ba ai ba saboda haka shine muka ga wannan ba daidai bane bayan da za a yi ka ajiye mutum tsawon shekara 20 kace masa kuma ka sallame shi domin tunda farkon farawa da ka dauke shi aiki ba bi ka'ida ba ko ka dauke shi a matsayin ma'aikaci a matsayin contract shine dalilin da yasa kungiyar kwadugo a wannan lokacin tace to ma'aikatan central bank domin na zan yi tunawa har director of finance and administration also ya shigo magana aka zauna da wakilan su aka dubi meye ya dace a biya su suka muka yi ma jayin ja da su kafin daga baya aka tsayar da yajeje ne a cewa kaza ne kuma wakilan su su ma'aikatan da aka koran wakilan su suka je suka tabbatar da cewa domin su suka san wanda aka kora tunda ba mambobin kungiyar kwadugo bane ba da zan yi in ce a'a na san wani da wani su suka san wanda aka kora in aka ce sunanka Balashehu ni ban san Balashehu ba su suka san wakilan su suka sani su wanda suka kawo kara ku wajen kungiyar kwadugo saboda haka shi samu kasa kowane zone da aka biya sun je su tabbatar da cewa a wani shine wani ya kawo kuma tabbacin ya nuna musu cewa shine wani ko ID card ko kuma wani dai abin da zai tabbatar da cewa shine wani amma dai haka sai bankunan su suka biya su saboda haka kamar da na ma bayani in akwai wani ma'aikacin Central Bank ko kuma ma'aikacin wani ma'aikata da aka zalunce shi ko kuma yana ganin an toye masa haƙƙi kuma ya tabbatar cewa an bi ka'idan aiki da aka dauke shi yana da korafi yanzu kungiyar kwadugo ina so tabbatar ma cewa insha Allah zamu tabbatar an kwata mana haƙƙi
kuma da nusuru mi matsayin wannan tukuici da aka ba su na sallama din shi ya nuna sallama na daga aiki yana da tsari a tsarin gwamnati ko kuma a dai rufe musu baki saboda kasu sai su ci gaba da korafi cewa sun shekara 10-20 suna aiki
a wannan ba daidai bane ba ya cikin tsarin aiki tunda kamar yadda na ma bayani yanda aka dauke su aiki tun daga farkon farawa bai bi ka'idan daukan aiki ba saboda haka ba ya cikin daukan tsarin aiki sun bankin sun dubi dai kawai abin da suke biyan ma'aikatan su ne suka yi amfani da shi aka yi lissafin aka biya su
akwai wani zargi da suke cewa da daga baya ganga kuna mara musu baya sosai suna yaba muku da wannan kokari da kuke amma da aka zo aka yi taro wani lokaci kuka ce tafi ta waje sai suka ce suna tsammani babban banki sun fahimtar da su wasu bayanai waɗanda su bai sani ba sai kuka juya musu baya
to wannan zargi ba daidai ba ne domin kungiyar kwadago ba kungiyar jika ka dawo ba ne ba kungiya ba ne da za ka mai da fari ya zama baki bai yiwuwa kungiya ce na kare haƙƙi na tabbatar da cewa an yi adalci saboda haka inda ka lura da bayanan da na ma daga farkon farawa duk tattaunawa da muka yi da babban bankin Najeriya kuma ina kalubalantar ka je bankin ka tambaye su duk tattaunawa da aka yi a matsayin kungiyar kwadugo aka yi da bankin babban bankin Najeriya tare da wakilan wayannan ma'aikatan aka yi su suka sa hannu mu shaidu ne kan mu tabbatar da cewa an musu adalci saboda haka duk wani wanda ya faɗi wannan magana ba daidai bane
a ƙarshe ne surutan wannan magana ta babban banki idan waɗannan mutane waɗanda ba wata uku ba sun yi wajen shekara 20 ma suna aiki suka sake dawowa da file din su suka ce suna so a sake musu bita ne za ku
a matsayin mu na kungiya dole zamu bi musu haƙƙin su domin abin da ya sa muke nan kenan abin da ya sa kungiya take zaune kenan ta tabbatar cewa an kwata musu haƙƙin su saboda haka in sun tabbatar haƙƙin su an take a babban bankin Najeriya ana so tabbatar musu cewa su rubuto kuma su kawo duka takardun da za su taimaka mana insha Allah zamu kwata musu haƙƙin
sun ce maku binciko cewa akwai wasu daga cikin su waɗanda aka zaga aka ɗauke su ma cikakken aiki
su za su taimake mu bayan da mu za mu yi mu sani tun da na farko ma'aikatan nan ba wai ma'aikata ne da suke ƙarƙashin kungiyar kwadago ba bayan da za mu yi mu sani a wani an kore shi an biya shi diyan sa an dawo da shi su za su taimaka mana da bayanan da su domin su suka san abokan aikin su da suka aiki tare su saboda haka su suka san waye da waye aka ɗauko sai su ce mana a an mayar da Benjamin Shehu ko an mayar da Isa John yana department kaza idan suka ba mu wayannan bayanan a fili shine kuma mu zamu yi amfani da bayanan mu kalubalanci babban bankin Najeriya mu ce ma'aikatan ku kaza da James da John kun kore su kun dawo da su saboda haka muna so ku dawo da Isa da Shehu da Helene da Jene domin akwai gashi nan zahiri sun gwada mana wanda su kora kuma gashi nan mun ga saboda haka sai mu tabbatar cewa su ma an dawo da su
mai magana da yawun kungiyar kwadago ta Najeriya kenan kan wannan batu da ya shafi tsaffin ma'aikatan wucin gadi na babban bankin Najeriya zamu ci gaba da bin sawun wannan batu domin samo maslaha haka kuma muna sake tunatar da masu sauraron mu cewa har yanzu muna bin sawun batun mutanen Zirami da kuma alkali Sani Musa waɗanda suka ce yana zaluntar su a kasance lafiya